Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 27 ga watan Satumba na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka na ci gaba da yi wa Rasha gargadin kada ta kuskura ta yi amfani da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Yayin da Rasha ta baiwa tsohon dan kwantiragin Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama dan kasa. Sannan za ku ji cewa Iran ta sanar da kan masu zanga-zanga 1200 yayin da boran da ake yi a kasar ya shiga dare na 10.
To Allah ya kyauta kan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa masana sun alakanta rashin kula da tsaftar muhalli a matsayin masababin rashin samun ingantaccen lafiyar al'umma.
Mahukunta ba su kasu a ce a ɗauki mutum a hukunta shi ba domin aikin dubagari an kace kaggan laifi zaka bada abin da muka kira abatement notice kati na gargadi in mutum bai yi ba to kotu za ta kai shi.
Haka kuma za ku ji cewa rashin tsaro ya haddasa rufe makarantu a gundumar Baku dake kasar Ghana.
Wanda aka tara tarzoma a cikin gari in ka gan yanda mata da maza suke guduwa suna barin kasuwa ma ina ga yara wanda suke je su ko kuwa makarantu.
Sai a kasance da mu domin jin cikakken bayani. Kamar kowace ranar Talata muna tafa da shirin tsaka mai riya wanda Aliyu Mustafa Sakko zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta fadawa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya fada yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamun akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine wanda aka kwashe wata 7 ana gwabzawa. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a ranar Litinin cewa tuna har wasu daga cikin fararen hular da aka kira don shiga yakin sun hallara a wasu sansanin sojin ƙasar. Sai dai Rasha na fuskantar kalubalen kayayyakin da za a gudanar da aikin horar da su. A halin da ake ciki, shugaban Rasha a ranar Litinin ya baiwa tsohon jami'in kwantiragin nan na Amurka Edward Snowden takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Snowden shi ne jami'in da ya kwarmata bayanan sirrin gwamnati, ya kuma fallasa wasu ayyukan leƙen asiri sannan ya tsere daga Amurka. Ɗan shekaru 39. Snowden ya kasance cikin wasu 'yan kasashen waje 75 da shugaban na Rasha ya baiwa takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Kodayake ya ce ba zai yada asalin ƙasarsa ta Amurka ba. A shekarar 2013, Rasha ta ba Snowden mafaka, kuma tun daga wannan lokacin ya koma ƙasar da zama. Tunda dai ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta mayarwa da Snowden martani kan karɓar shaidar zama ɗan ƙasar ta Rasha, inda ta mai shaguban cewa Rasha ta ba shi shaidar ne don ta tura shi fagen yaƙi. Sai dai lauyansa Anatoly Kucherena ya ce Snowden ba zai kasance cikin mutum 300 da aka kira don su fito fagen yaƙi ba. Hukumomin Iran sun ce sun tsare masu zanga-zanga 1200 a cigaba da daƙile boran da ake yi wanda ya shiga dare na 10. Zanga-zangar ta samo asali ne bayan mutuwar wata 'yar kurɗawa mai suna Mahsa Amini, yayin da take tsare a ofishin wani rukunin 'yan sandan ƙasar da ke yaƙi da halayen da ba su dace ba. Inda aka zarge ta da saka hijabi ba bisa ka'ida ba. Akalla mutum 41 wannan zanga-zanga ta yi sanadiyar mutuwarsu, yayin da hukumomin Iran suka tura jami'an tsaro don kwantar da tarzomar. Tunda dai wannan lamari ya sa dangantaka ta yi tsami tsakanin ƙasar ta Iran da ƙasashen yammacin duniya, abinda ya kai ga har Jamus ta gayyaci jakadan Iran kwana guda bayan da ƙungiyar tarayyar Turai ta nuna rashin amincewarta kan yadda jami'an tsaro suke amfani da ƙarfin da ya wuce kima. A kuma daidai lokacin da ita ma Iran ɗin ta kira jakadun Burtaniya da ƙasar Norway don kalubalantar su kan yadda kafafen yaɗa labaran ƙasashensu suke bada rahoton boran. Wannan zanga-zanga ita ce mafi girma da ƙasar ta Iran ta gani cikin shekaru 3, lamarin da ya kai ga jami'an tsaro suke amfani da fetsin ruwa da harbar sashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zanga yayin da su kuma suke jifansu da duwatsu tare da kona motocin 'yan sanda da gine-ginen gwamnati. Labaran na zuwa muku dai daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan jima kaɗan Mahmud zai sake dawa da labarai, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda manasana ke ci gaba da ta'allaka rashin ƙarfafa ayyukan jami'an kula da tsaftar muhalli da abin da ke ci gaba da yin barazana ga samun kyakkyawan muhalli da kuma ingantacciyar lafiyar al'umma. Kula da tsaftar muhalli dai muhimmin abu ne wajen kare lafiya da kuma rayuka. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
A Najeriya an jima ana samun rashin rayukan jama'a da dama sanadiyar rashin kula da tsafta, kama daga tsaftar abinci ko tsaftar muhalli. Kamar yadda ba da jimawa ba aka samu a jihar Sokoto, inda mutane bakwai dangi ɗaya suka mutu sanadiyar cin wani abinci. Ko bayan mutuwar mutane da yawa sanadiyar cin abinci mara tsafta, an sha samun barkewar cututtukan da ke kisan jama'a waɗanda ba su rasa nasaba da rashin tsaftar muhalli. Irin waɗannan matsalolin a cewar masana tsaftar muhalli da ake kira duba gari, da ana ƙarfafa lamuransu da ana iya kauce musu. Aminu Liman Ilela masani ne akan tsaftar muhalli kuma mataimakin shugaban ƙungiyar jami'an kula da tsaftar muhalli a Najeriya mai kula da yankin Arewa maso yamma.
Mahukunta ba su cika son a ci a ɗauki mutum a hukunta shi ba, domin aikin duba gari in ka je ka ga laifi za ka bada abin da muka kira abatement notice, kati na gargaɗi. In mutum bai yi ba to kotu za ka kai shi, don laifin nan akwai shi rubuce a cikin Public Health Law Chapter 109, akwai shi da kuma dokokin da ita jiha ta yi akan sanitation. In aka kai ka kuma kotun nan to cikin biyu na, ko dai a cika tara ko a rufe ko kuma a haɗa ma gaba ɗaya. Abu na uku kuma kasancewa ma'aikatan duba gari nan sun yi ƙaranci ba da akan su ba, wasu sun aje aiki, wasu sun yi ritaya, wasu sun rasu, amma ba a ɗauki wasu da za su zuwa su dawo waɗannan da aka ɗauka ba. Amma kuma suna graduation suna ƙarewa a makarantun nan, amma ba su samu suka shigo ba kamar yadda ƴan uwansu irin nasu da likitoci suke.
Kula da tsaftar muhalli dai na daga cikin muradun ƙarni da ƙasashen duniya, musamman ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya ke fafatukar ganin an samu cimma.
Muna da muradun ƙarni kusan guda 17, daga cikin 17 ɗin nan guda 7 duka sun ta'allaka da aikin da mutanen duba gari za su yi domin ganin an cimma waɗannan. Ana samun tsaftar muhalli ne idan ya kasance abubuwan da muka amfani da su wanda ɗan adam ya rayuwa zai suna cikin tsafta, ma'ana ya kasance akwai iska da muka shaƙa na ƙware, ruwan da muka sha na ƙware, muhallin da muke zama na ƙware da sauransu, kada su ba su ƙwayoyin cuta ko ƙwayoyin za su sa wani rashin lafiya.
Masana lamuran muhalli dai na ta'allaka matsalolin da ake samu da ke yin illa ga muhalli akan rashin kulawar mahukunta, duk da yake suna cewa suna ƙoƙari wajen kula da kare muhalli. Dr. Ayuba Dan Asabe Umar masani ne akan kare muhalli a Najeriya.
Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba, shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin. Amma maimakin gwamnati ta tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yanda ya cancanta, ai ba ta yi ba, sai dai ta zo ta yi kuskurima. Sai hukuma ta ci gaba da ilmantar da su su san illolin abubuwan da suke yi ma muhalli.
Matsalolin gurɓacewar muhalli dai na ci gaba da yin barazana ga rayukan da ke bisa doron ƙasa, abinda ƙasashen duniya ke ta fafutukar ganin an samu mafita ga lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kafin yaɗa labaran, Somalia ta ce dakarun ƙasar sun fitattaki mayakan Al-Shabab daga wani makekin yanki da ke tsakiyar ƙasar, a wani mataki da ke nuna samun nasara ga sojojin ƙasar. A yan makonnin nan da suka gabata ne, wata ƙungiyar mayakan sa kai wacce ke samun goyon bayan gwamnatin Somalia ta kaddamar da hare-hare a yankin Hiran, abinda ya kai ga samun nasarar ƙwato da yawa daga cikin yankunan da suka fada hannun mayakan na Al-Shabab. Wannan nasara da dakarun Somalin suka samu na zuwa ne kwana guda bayan wani hari da mayakan da ke da nasaba da Al-Qaida suka kai wani isansanin horar da dakarun ƙasar, inda suka kashe soja ɗaya tare da jikata wasu shida. Wata ƙungiyar haɗin kai da bunƙasa tattalin arzikin duniya da ke da headquarter a birnin Paris na ƙasar Faransa ta ce tattalin arzikin duniya zai ci gaba da tafiyar hawainiya zuwa ƙarshen wannan shekara, kuma mai yiwuwa matsalar ta kai har baɗi. Ƙungiyar wacce ake kira OECD a takaice ta ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da kuma tsare-tsaren China na daga cikin dalilan da suke haifar da tarnaki ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya. Cikin rahoton da ta fitar, ƙungiyar ta ce an danga farfadowar harkokin kasuwanci bayan da ƙasashen duniya suka sassauta matakan yaƙi da cutar COVID-19. Amma duk da haka, bunƙasar tattalin arzikin na duniya zai ci gaba da tafiya a hankali zuwa ƙarshen wannan shekara, sannan daga bisani za a ga ƙarin tawaya ta yadda bunƙasar sa za ta tsaya da kashi 2.2.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar shugabannin makarantun boko ta gundumar Baku ta yi kira ga hukumar ilimi ta kasar Ghana GES da ta rufe makarantun boko sakamakon rikicin sarautar da aka jima ana fama da shi a yankin. Ga wakilinmu daga Ghana, Idris Abdullah Bako, da ƙarin bayani.
Wannan ya biyo bayan dokar hana zirga-zirgar babur ɗin a daidaita sahu da aka fi sani da yalo-yalo hanyar sufurin gama gari a yankin, da hukumar tsaron yankin sama maso gabas ko Rexec a takaice ta Gindaya domin ƙara matakin inganta tsaro. A wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun shugaban ƙaramar hukumar Abuguri Busia zuwa ga daraktan ilimi na gundumar, ta ce mambobin ƙungiyar na baƙin cikin ƙalubalen tsaro da ake samu a yankin. Wasiƙar ta ƙara da cewa saboda rashin tsaro da kuma hana babura masu taya uku a muna roko da a rufe makarantun boko a gundumar har sai an samu ci gaba a harkar tsaro. Babu tabbacin kare ran ɗaliban makarantu da malaman su sakamakon sake barkewar rikici da aka samu a yankin. Sheikh Musa Bagaya, limamin masallacin Azhariya ne da ke cikin Bako, ya amince da wannan kira da majalisar shugabannin makarantu ta yi, kamar yadda ya sanar da ni a wayar tarho.
Yanda lamari ke tafiya a kulle schools da makarantu yafi alkhairi, saboda ranan da ba a sa sammani za a buga bindigogi ba, ranar ne ake buga bindiga. In aka buga bindiga kuma yara suna asuku makarantu, dole ake tada su ana faman yanda za a yi su shiga gidajensu. Saboda haka zuwan yara suku a cikin Boko babu kwanciyar hankali, sa'annan ma masu karantar da su ma da kansu ma babu kwanciyar hankali a gare su. Kashin gaskiya ne, hakika babu zaman lafiya a cikin garin Boko. Dan da aka tada tarzoma a cikin gari, in ka gan yanda mata da maza suke guduwa suna barin suwa ma ina ga yara wayanda suke je suku ko kuwa makarantu.
Masani akan harkokin tsaro da hulɗar ƙasa da ƙasa Irbad Ibrahim yace duk da cewa gwamnati ta kawo wasu matakan tsaro, amma ya kamata ta ƙara.
To indai manyan sukurai da suke secondary idan ma wuri yayi wuri da su su sheka, to yaran fasali uku ko biyu ko daya ko me shi ma nakin da gatan me shi be gudu. Ko da yake kuma ita gwamnati ta fito da wasu matakun da ta ajiye wanga lokaci cewa a daidaita kakin da ake amfani da shi a daina a hana mutane amfani da babur saboda irin da kukan da wasu ke yi da babur. Amma ya kamata hukuma ta ajiye kafin kasa lamarin Bako da bai ci bai karewa. An zuba sojoji wurin, an samu mutane, an shiga a yi sasanta magana har wa yau. Kuma da yake yanzu a Burkina matsalan da ake samu na lamarin tsaro a Bako kuma ya kasance a arewacin Ghana, ina ga makamai na yawan shigowa wannan karkara. To shi ya kamata gwamnati ta zari damsi a kawo wasu matakun da za a yi a yi amfani da su a yi a magance wannan matsala.
Shin idan an rufe makarantun boko, ta yaya zai shafi al'ummar Bako? Tambayar da na yi wa mai sharhi akan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu kenan.
Gaskiya abu ne da zai kara kawo ci baya kuma zai kawo damuwa, saboda yau malaman duka na barin wurin suna komawa a jihar daban. Damuwan da ke ciki duka ne za a waye gari, ba za a samu wanda za su karantar da su ba, kuma wasu kuma za su yi tsoron sarai. Mutum ba zin ba da nasuwa ba, ba za ya karantar da taliban ba. Yau muna maganan Ghana zana wasi. In Allah ya so ya yadda watan ganda za a shiga watan Oktoba, wanda on the 17th zuwa 22nd za a yi BEC. Waɗanga talibai Ghana duka common exams za a zana. Yasa a maida hankali a duba yanda za a yi a samu zaman lafiya domin ilimi kuma ya bunƙasa.
Sai dai a wani jawabi mai dauke da sa hannun sakataren wata kungiyar gargajiyar Kugau dake Bako, Mr. Mumuni Husaini Azonko, ta ce keke mai kafa uku ya kasance hanyar samun kudin shiga ga matasan yankin. Domin haka suna kira ga hukumar tsaro ta Rexec da ta janye hukuncin hana su aiki da ta yi, za su bi duk dokar da aka gindaya musu. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdullah Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31-19:60, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo don sake jin wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. A nan Washington DC, agogonmu na cewa karfe 1:15 na dare. Idan aka biyo mu a shirin hantsi da karfe 8 na wannan safiyar, za a ji
masu ware. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwai zan gabatar.
Sai ta shiga daki haka, to sai ya bi ta, to kafin a shiga ya riga da ya cakcaka mata muka. Mun ganta dai a kwance irin tana kakari haka, irin tana yin sama-sama haka. Ana cewa dan China ya yanka umita, ya fita zai gudu, aka dinga ihu barawo, aka kamo shi aka dada shi na.
Lalle ai bincike a tabbatarin an gama bincike, shari'a ta hukunci a kansa wadda ya dace da shi.
Da sun kai rahoto, dole immigration za su ɗauki mataki da ma nan bai faru.
Shirin wannan makon zai haska fitilar sanye a kan batun kisan gillar da wani ɗan ƙasar China ya yi wa wata matashiya a Kano mai suna Ummu Kulsum Sani Buhari. A dakace mu.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai tado ta.
To sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin sauraron shirin 'yan ƙasa da hukuma. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a sabon shirin tsaka mawuya. Yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna sauraro kan jinkirin nadin sabon sarkin katsinar maradi a jamhuriyar Niger. A wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wace rawa tsohon gwamnan maradi din wato Zakaria Umaru ya taka, kuma wace rawa sabon gwamnan maradi din Abubakar Shehu yake takawa wajen ganin an zo ƙarshen wannan cece-kuce da ya janyo wannan jikiri na naɗa sabon sarkin katsina maradi din. Muna tare da masu muhawara din guda biyu, wato Basir Hamisu Dan Badau da ke wakiltar gidan marigayi sarki Ali Zaki, da kuma Muhammadu Lawali Dan Kusu Dan Kudozu mai wakiltar masarautar Katsinawa. Mansur Sani dai ne wakilin mu na can maraɗi, shirya mana wannan muhawara kuma gashi da mutanen nashi.
Na'am, kuma in jawo ɗan uwana mu zanna saboda ni wai sarauta an aka yi ta, ai ba dan ne aka ma ba, dan saboda jagorancin al'umma. Mu da muke so in dai wagga sarauta muke madanta, in dan mu zo mu cuci talaka ko mu je mu yi wani abu wanda ba na daidai ba, bisa kan talaka Allah ka ba wanda duk zai tsaya tsakanin shi da Allah ya bi haƙƙin al'umma.
Shin yanzu awan ga jagorancin da aka zo wanga dukkan hawa dan Allah ya kawo zaben sarki na gari a ga abu da talaka ke yi. Allah ya mu zabi na alheri, ba mu ce ga wani ba, ba dan wani kowa ne. Allah ba mu nagari ko zai za mu gidan
wani dan wani kowa ne, wanda suke yin gado ba dan wani da dan wani mai yan gado,
dan wani dan wani kai gado ne kai wanda washi a shiki da
dan yau kaji yau
wanda washi a shiki kai ne yazo ya mutu ba sai ya mutu
a zauna a zauna a
zauna sarki mun da sarki a yaradi
a zauna a zauna a zauna a zauna a zauna a zauna
ko da wani wani radiya to ina ji
duka ka saurara ko a mai du hankalin
ki ina ni hankalin mu gare ka yake
yawa
yanzu kai malam Basiru
yawa
sai ku ce wai a wai in uban mutun ya buga tambari yayi sarauta ya gada yanzu baka san ba akwai gendarma baka san akwai police ba baka san akwai
sarauta gargajiya ba
a saurara ka ji
sarauta gargajiya ce
wani
wani abu mun kada gendarma
eh ai sai ka barni in nan magana ta fado sai ka ji yanzu an aka zo aka ce mu kawo ta kujerun takardun na takara in ba dan da aka ma aka cuce mu ba cutan ba kai eh wancan gwamna wanda ya tashi zakar Umaru ya cuce mu ya cuce Katsina
cutan mu ya muku
to shi ya sanda mu ga yawan mu ba za mu ci mu mai da su galadima ba rukun kwariya
galadima mai rukun kwariya
eh bisa kudirin da muka yi tunda aka azaa
ne za ku ci zargin
da eh saboda aka ji su suka yi wannan aika aika ka gane ko muka yi takarda tun farin ka san abin da nasara yace in kai jikiri tsare to dan ka ga mun yi wannan an gama tare da su kuma a ce kai ashe ba mutanen kirki bane yau aka yi suka ce ba sayar su kuma ga su sun jawo su ka gane ko sai aka bi wata hanya sai aka zo mu ba a shawarce mu ba kuma doka da kuduri na sarauta na gidan sarauta ya ce in za a sarki mun kuka aza takara a kira yan sarki duk kowane bangare an aka kira sai a ce to ku ba da wanda za a rukun kwariya kawa belko haka ya mun muka ba da galadima to wanda zakar Umaru bai yi ba
wancan gwamna na wancan lokaci
wanda ya tashi ba bai yi ba kawai lallabo sai zo ya ce magalaji aka aika ana kiran galadima sai ya ce da sarki guzu ya rusu wane ne yayi rubon ƙwarya sai ya ce shi sai ya ce kana da takardar ce ita kawo ta yaje ya dauko aka cika aka bashi mu ko ga kaida ta doka
ba ku kallon galadima a matsayin sarki mai rubon ƙwarya
a yanzu muna ganin shi akwai wani dalili da Allah ta tana mana ya hada ma dalilin da yasa
ne dalilin
dalilin da yasa mun dauki korihi muka je muka iske wanga sabon gwamna wanda aka kawo mangalatizan sai yace to abinda nake so dan Allah dan annabi ku kwantar da hankalin ku
shi Abubakar Shebun mai girma gwamnan jiha na yanzu
ne yanzu ba kaji ko ya tattara mu duka yace ya ji kuma ya ga takardun da muka yi to mu bari dan Allah mu zanna lahiya mu jawo dan uwanmu mu kwantar da hankali abin nan ga hannun gwamnati
wai magana ga wadanda
su ga ina zuwa kaka da dansu suka ce duka takardunmu da komi da komi na gidan sarauta nan ga hannun gwamnati yake su wa'anga da aka azara kunkuriya komi za su yi ai akwai makarbai na gwamnati na ko ina da ko ina ko da kun yi takarda kun ci ba ku san kuma haka ta kasance to ku bar mu Allah ku yi hakuri wallahi daga nan muka nutsu muka ce to mun yi
kun yi biyayya
ka gani ko ai ba mu san kamar liddan shi ba amma da ya kira mu mun wannan abu ba mu ji dadi ba ba mu sabka ba ai mun sabka muka bar shi da yayi magana ga wallahi dan haka duk sai muka mai da komi ba komi ba kuma yau ko cikin wallahi ga nasihar da ya mun ko cikin wanda duk Allah ya ba kuma ga mutanen dole mu sai mu zanna da su domin Allah ai jagoranci ne ake so ai ba wani ba wani abin da bane yake
a bari shi ma dan ba da cewa
shi jagoranci shi Allah yake shi galadima ba shi ke sarki ba Allah yake sarki duri ba shi sarki dan daka ba sarki kaura ba sarki wanda Allah yayi saurara shi Allah yake sarki eh wanda Allah ya riga an aka da gabi ta wuce aka hido an aka riga aka dauko da duka daukowa Allah zai samu shi mun ta dauko wanda Allah sarki sai fata ba shi abun abin da Allah shike yi wani ba yin abun amma yau in da wanda Allah ba sarauta mu yi ka dauko a rogon abin nan aje da wani abu wannan mu aje wani kuma sai ta kare akwai mu shi da wannan azara Allah ya da mu ta abuda Allah kawo mu zabi da alheri shi zake gare ga wanda abu ta ta ce ta wani gare mu duka dan sarki kana dan uwa mu gura dai ba mu dai ba wanda daki duka daki gura dai dan kana dan magaji mu ta ce mu abun nan ke ga uwa mu mu da nan ko bige ga uwa mu mu zan ku shirme ki sai ce ko ba dan sarki dan ba da ko dake abu sai gidan masiru sauran abin da ke uban mu su ta ko ga uwa eh mun kawo da duk gramu to sai ce sai kare kare da dan sarki ko da ka wa tabi wannan Allah ya kaddara wannan samu wannan rufa wannan Allah ya ba a zo a rungume dan sarki kafin mara
ni wanda kuka tsaida a matsayin yan takara a bangaren hukudin
mu gidan mu na mutu uku sai a gidan mu muka cikin gidan mu
mutanen gari suna ganin mutanen da suka tsaya takara sun yawa dukkanin su sun yi to daga cikin tsaban kuni
duka kafa guda ne duka dan sarki kafa guda ɗaya ne eh babu wannan duka dan sarki ɗaya yake da wani abu duka sarki yanzu ake tana bada hawa sai wanda ko da ko ba yanzu ba tabbaci ne
malam lawali dan kufi ni kace gani a matsayin ka na biya maradi yawan hitsuwa yan takara za ka ganin wannan ba zai nuna cewa babu rishin baba cikakken haɗin kai ba kowa ma na iya hitsuwa ya kuma wannan lamari
to wannan magana da ka hidi gaskiya ne saboda shi duk abin da za a yi na takara ba siyasa ba ce ya kamata mutum ya san abin da yake tunda ana iya a samu makiyan garin ma ko ko makiyan masarautar sai su zo cikin gida su ce kai wani ku ci ke ce ma danke ya takara kai ce ma wanga na ku ya takara to ka gani akwai rishin fahimta abubuwan in akwai
tunani
ban sani ba gani sarauta ɗaukar ta suke wasa ne sarauta ba wasa ba ce wallahi ba wasa ba ce ba wasa ba ce amma
bangaren ku kana da wasu
ni bangaren mu duka gidan mu kya suka yi ni suka goye baya
yanzu kai kana takara
kwarai mako kwarai ko
za ni cewa san kujerar ne yasa kake bata waɗanda suka yi mulki
a suwa suwa idan mi da mun bace da mun bata sauran su dan kudo da ba su kure eh
sun maka nisa
ba tun mun nisa ba idan ai ai ba ga nan ba an san wanne ya yi shekara kaza wanne ya yi shekara kaza eh
su ma ai sun yi shekara dan me yasa kai ba
ni wallahi ba wani abu bane ni ali ba ni da aman gani shi amma bisa kan gidanmu Aliji ba ni goyon bayan Ali namu ne shi amma
yanzu ga magana ta
kuma dibo dai ina so ku dan kai guda kai da Allah ya fara haka to da kai dan sakanci suka yanzu saboda Allah da Annabi tunda Ali yake da mu ba a taba yin sauga ba ko ɗakin naibo ko ɗakin daci ko ɗakin dan kuluru ko ɗakin kure ko shi ko ɗiyan shi a ce ga mu mun yi barazaji da su in namu ne ba ai tun hadawa tun kan sarki buzuna da rai me yasa ba ai ba
wannan magana da yake gari gambo bai ba da hujja ba sarki an alzaki sai daina can ya mai dadan sarki baki da gashi yake gamuwa dadan sarki kan maradi na ki da dadi na ki da hannu
wa je sarki ya dan shiru mun ba dan ni ina soja amma ban je ba
to kai ne ka sa kake sarki
eh ni kuma
kake ya ka sarki eh ana kun sun ko da ni sai amma ya dan kulodo ni wanda ka so so ana zaki kamar
yanzu a sa
idan kina dan kulodo ba wanda so ka zai rungun arzaki irin
gulguje a gulguje me fatan ku biya maradi dan bado game da sarautan maradi
fatan Allah ba za ki da alheri Allah ka zama sarki na alheri ko me tausayi muke kwata Allah fa adadi kama wanda ko Allah ka ba mu kaman alin ko kuma da yishi eh muna fata ga Allah
insha Allah me za ka ce a biya maraji
yawa muna so Allah ya kawo mu kausarki guzu eh wanda za ta domin Allah a yi aiki na gaskiya ko ba gaskiya ba kuma muna roƙo muna kira ga al'umman mu na Katsina dan Allah dan Annabi su yi hakuri kasu ga wai a'a an kosa dole ne suna da kuma nan wani bangare suna da gaskiya saboda kana so kaga sarkin ku kana so ka fiko daga ina ya fito kana so ko abokin ka ne ko nan goma ko wani abu ko ba gaskiya ba to amma mu da ke yan sarki muna son a ƙara bincike ake so sai ya danna baka tsammani waye babanka an babanka ma dan yayi to wanda ya haifi babanka wani ne
to mun gode sosai masu sauraro kamar yadda za ku iya lura dai lokacin da aka ɗiban mu wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin sauran abokan aiki na sassa daban-daban daga nan gidan rediyo muryar Amurka sunana Mansur Sani nake cewa ku kasance lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta fito karara ta kuma bi ta bayan fage ta fadawa Rasha cewa ta daina barazana da makaman nukiliya a yakin da take yi da Ukraine. Blinken ya yi wannan kira ne bayan da shugaba Vladimir Putin ya fada yayin wani jawabi da ya yi cewa Rasha za ta yi amfani da duk wata hanya wajen kare kanta. A cewar Blinken, amfani da makaman nukiliya za su haifar da mummunan bala'i ga ƙasar da ta yi amfani da su da kuma sauran jama'a da dama. Wannan martani na Amurka na zuwa ne bayan da Putin ya nuna alamu akwai yiwuwar Rasha ta kai harin makaman nukiliya yayin da ya ayyana shirin kiran fararen hula waɗanda za su shiga aikin soja don taimakawa Rasha a yakin da take yi da Ukraine.
To madalla a gaishe ka masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin ƴan ƙasa da hukuma. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan halin da ake ciki game da harin da wasu ƴan bindiga suka kai kan wasu masallata a jihar Zamfara duk a shirin namu na hantsi. To domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a izo shafukanmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com kuma shafin wato na Facebook. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da yake na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni ya kuma daidaita mana sauti sai injiniyan mu na yau Mr. Darrell. Ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.